وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masjidu Mus'ab ibn Umair da ke nan birnin Jos jihar Plateau Nigeria a wannan yammaci na Alhamis 22 ga watan 1 na shekara ta 2026 wanda shine 3 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 na hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Wannan darasi shine gaba ta 2 daga darasin da muka kasa kashi 2 muka gabatar da bangaren farko. Muka yi alkawarin idan Allah ya ba mu dama za mu gabatar da kashi na 2. Shine darasi akan rayuwar barzakh da kuma firgicin tashin kiyama. Mun yi darasi na farko akan rayuwar barzakh da rayuwar bayan mutuwa. Amma muka ce bayani akan tashin kiyama da firgicin cikinsa. Shi kuma za mu jinkirta shi sai Allah ya ba mu dama. To yau gashi Allah ya ba mu damar walillahi alhamdu wal minna. Muna watan ƙarshe kafin watan Ramadan. Don haka muka zaɓi wannan gaba domin ta zama ɗaya daga cikin jerin nasihohi da karatuntuka da za a yi kamar yadda aka saba a wannan masallaci wanda bawan Allah ya dauki nauyin gina masallacin da kuma gayyato masu yin nasiha domin amfanin kansa da mu gaba daya. Malam Ibrahim Muhammad Izzar hafizahullah yake jagoranta kuma muke yin karatun nan tare da shi. Muna masa addu'a ta alkhairi domin shi ne ma wanda ya zabi wannan mawdu'i. Mun amfana kwarai da gaske da abun da muka karanta a wancan karo. Muna fatar mu amfana a wannan karon ba. To amma sai dai bayani akan tashin kiyama. Bayani ne da yake da fadin da ba zai yiwu a cikin karatu ɗaya irin wannan wanda ba za mu wuce awa guda ba har mu samu damar fadar dukkan abin da ake iya fada akan tashin kiyama. Tashin kiyama ya wuce wasa. Kai ka ce kusan dukkan sakonni na Al-Qur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kunshe da darasi akan tashin kiyama, ko bayani akan ranar, ko bayani akan tanadi domin ranar. Domin gaba ɗaya wannan rayuwar kacokan ɗinta rayuwa ce ta jarabawa domin karɓar sakamako a ranar. Don haka ranar ita ce asalin ginshikin ibada gaba ɗaya, domin a ranar ne za a tattara ibadar da masu ibadar da waɗanda suka ƙi yin ibadar domin a yi sakamako a kanta. Don haka dole a cikin wannan karatun ba zai yiwu mu mai da shi darasi na karatu ba, sai dai zama darasi na wa'azi. Tunda abinda ake bukata shine firgitarwa da razanarwa domin sako ya isa zuwa ga zukata akan irin tanadi da ya kamata mu yi, da kimtsi da ya kamata mu zama muna ciki domin shirin fuskantar wannan rana da babu ɗaya daga cikin mu face tare da shi za a yi. Sakon da yake cikin darasin shine wani darasi za mu ɗauka daga abubuwan firgici da za mu ji, kamar yadda muka saba ji akan abubuwan da za su auku a ranar kiyama. Bukatar mu ita ce mu samu ƙarin imani, bukatar mu ita ce mu samu ƙarin kyautatuwar ayyuka na gari, bukatar mu ita ce mu samu ƙarin daidaito akan tafarki na nagarta, tafarki madaidaici siratullahil mustaqim, wanda ranar sakamako wannan daidaiton zai yi mana amfani. Idan har muka samu wannan, to manufar wannan darasi mun cimma ta. Don haka ba zai yiwu a ce mu karanto dukkan nassoshi a cikin kowace magana ba, ta yiwu mu riƙa tsallake waɗansu nassoshin, waɗansu za mu tsallake su da sanin mu mu bar su haka kawai, waɗansu za mu iya tsallake su saboda ba mu sani ba, waɗansu kuma za mu iya tsallake su saboda mantuwa. Dole in faɗi wannan uzuri saboda kar mutum ya yi tsammani za mu iya karaɗe bayani akan tashin kiyama daga farko har ƙarshe. Taron da za a yi shekara 50,000 ana yi, ba za mu iya gama shi a cikin awa ɗaya ba. Taro ne da zai tara dukkan halittun Allah, kuma sai ya shafi dukkan abin da Allah ya taɓa halitta daga cikin halittu, waɗanda suke da rai da waɗanda ba sa da rai, wannan taro sai ya shafe su. Sama'un suna cikin waɗanda za a yi wa hisabi ko kuma ba sa cikin waɗanda za a yi wa hisabi, taron da sai ya jijjiga kowa da kowa. Kuma taro ne da Allah ya riga ya kimtsa ya sa masa ranar nawa ga wata ne, kuma da yaushe za a fara, Allah ya riga ya gama kimtsa komi. Kuma babu wani abu cikin tanaje-tanajenta wanda a ce sai a lokacin ne kafin a shirya, babu abin da Allah bai gama shiryawa ba. A yanzu hakan nan ma, saboda shirye-shiryen wannan rana tun daga farkon halitta zuwa yau ɗin nan, mutane suna ta tafiya, suna ta tafiya, suna ta tafiya, ana ta taruwa a wani wurin da can ne madakata, kuma can ne dukkanmu ma za mu je. A kan irin wannan shiri ne yasa kullum kake ji wane ya mutu, wane yana kan hanyar mutuwa, wane ya daɗe da mutuwa, wane ya mutu har an manta da shi, kai ne ka manta da shi, amma Ubangijin da ya karɓe shi bai manta da shi ba. Duk ana ta shirye-shirye ne na haɗuwa a wancan ranar. Daidai da wannan munasaba nake tuna mana tare da yi mana ta'aziyya akan rasuwar ɗaya daga cikin malaman sunna jagororinmu a nan Najeriya, Sheikh Habibu Yahaya Kaura rahmatullahi alaihi rahmatar wasi'a, wanda Allah ya karɓi ransa kuma aka yi janazansa kuma ya samu shaida mai kyau. Muna fata Allah ya zama shaida gare shi sama da shaidar mutane. Muna kuma isar da ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da malamai da jagororinmu na sunna a wannan ƙasa da wannan babban rashi. Tashin kiyama babban darasi ne, musamman in mun tuna da wannan bawan Allah da darasin da ya yi a shekarun baya, waɗanda tarihi ba zai manta da wannan darasin ba akan wannan magana da muke da tashin kiyama. Shi dai kan yanzu kai ka ce kiyamarsa ta tsaya tun da ya riga ya bar wannan duniya, duk wanda ya riga ya shiga cikin jerin matattu, to ai wannan kan kamat kiyamatuhu. Mu ne yanzu muke kan hanyar da za a iya shiryawa domin ranar, amma wanda ya riga ya mutu ba maganan shiri, shiri ya kare. Wannan duniyar tamu tana da sama tana da ƙasa, akwai lokacin da wannan rayuwar za ta kare. Waɗanda suke cikinta su ma za su kare. Ina dai so in ba ku hakuri, ina kuma roƙon Allah ya bani mallakar zuciya da za mu yi wannan darasi a cikin nutsuwa, kuma in samu damar in faɗi duk abin da na ji cewa ina so in faɗa. Abin da kuma ya gagara mai yiwa wani in ya zo bayana ya iya faɗa. Idan muna magana akan tashin kiyama, muna magana ne akan wata gaskiya ta tabbas. Duk wanda ya shakka akan ta yayi akan banza, babu abin da za a fasa cikin abin da Allah ya yi alkawari. Kuma kamar yadda mutuwa ta zama gaskiya, waja'at sakratul maut bil haqq, to haka kuma tashin kiyama ma zalikal yawmul haqq shi ma gaskiya ne. Kuma abubuwan da za su nuna cewa za a yi tashin kiyama sun tabbata ga ɗan adam, ko da babu nassi na shari'a da ya gaya wa mutum, mutum ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi Allah ya yi wannan halitta ya bar mu yi ta rayuwa irin yadda muka ga dama. Kowa yana abin da yake so, kuma a ce rayuwar haka kawai za ta ƙare, ba a tara mu a wata rana kuma an yi hukunci ba. Idan aka ce rayuwar haka za ta ƙare, to ai waɗansu kan sun ci a banza, waɗansu kuma zai zama sun yi aikin banza, waɗansu kuma zai zama sun wahala a banza, an cuce su a banza. To amma Allah bai yi halitta a kan banza ba, don haka ba za ta ƙare a banza ba, dole sai an yi tashin kiyama. Mutuwar da muka yi magana a kanta a baya da rayuwar barzakh, waɗanda suke can sun riga sun fara ɗanɗana ta, mu ma za mu zo mu shiga. Ana cikin wannan yanayi, wata rana rayuwar barzakh za ta ƙare, a ranar da rayuwar ita ma nan duniyar za ta ƙare, ranar da Allah ya sanya mata lokaci wanda la yujalli hali waqtiha illa hu, ba wanda ya san wannan ranar, kuma ba wanda ke iya leƙowa ya gano sirrin ranar da za a yi wannan tashin kiyama sai shi. Amma dai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa abin zai faɗa ne a ranar Juma'a, kuma ya nuna mana cewa kamar yadda waɗansu ayoyi ma suka nuna, waɗansu manya-manyan alamomi za su nuna wa wanda yake da hankali da zai iya ganewa ya gane cewa ta zo. Bayan ƙananan alamomi da yanzu muke gani da waɗanda za mu gani a nan gaba, su ma sun gama bayyana. Amma Allah ba zai bari mutum ya gano saboda wai alamomin sai ya shirya yana jiran ta cewa gobe za a yi, saboda ya ga yau Alhamis, ba a ala ta'tikum illa baghta, ba wanda zai iya gane wannan Juma'ar ita ce. Ballantana ma la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas, zai zama a lokacin ba waɗanda suka rage sai mutanen banza, suna cikin aikinsu na banza ne tashin kiyama zai fara. A wannan ranar Allah maɗaukakin sarki zai umarci wannan mala'ikan da muka karanta hadisi a baya, cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ƙaho ya ce da shi, riƙe wannan ƙahon, idan na umarce ka ka hura ka hura. Sai ya ɗauki ƙahon shi kuma ya sa a bakinsa, ya kuma gunsi iska har goshinsa ya tattare irin alamar wanda ke busa algaita yake yi, yana jira Allah ya ce masa ya hura. Tun daga lokacin da Allah ya bashi haka yake, yau ɗin nan ma haka yake, gobe Juma'a, gobe ne Allah zai ce ya hura, ko wata Juma'ar ce, Allah kaɗai shi ya sani. Akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ce da shi hura, wannan shi ne wanufisa fi sur, fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, wa yawma yunfaku fi sur فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. الله مدوكين سركي زي تشي يهورا, فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. أنا يم بوسان نان تو رانر تازو كينان, wannan busar idan an yi kowace halitta daga cikin halittun Allah waɗanda suke da rai za su ji, kuma duk wanda ya ji sai ya kauda kai yayi haka ya ji kuma ya shiga cikin kunnensa, sannan sai ya fara layi na firgicin mutuwa ta kwashe shi. Amma kafin mutuwar sai kowa ya faɗi ya suma saboda firgicin wannan busar ƙaho. shine ma'anan fasaqiqa man fis samawati wa man fil ard shine ma'anan fafati'a man fis samawati wa man fil ard bayan an yi wannan ne sai kowa ya mutu wannan busar kaho guda biyu za a yi ko guda uku wadansu sun ce guda uku za a yi na farko ita ce busar da za a yi sai kowa ya some na biyu shine busar da za a yi sai kowa ya mutu bayan sumar na uku shine busar da za a yi kowa ya miƙe zancen jumhur kuma wanda shi yafi inganci shine busar nan guda biyu za a yi busa ta farko ita ce za a suma kuma da ita za a mutu shine fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra sai a sake yin busa ta biyu fa idha hum qiyamun yanzurun sai kaga mutane sun miƙe suna tsaye suna kallon juna suna kuma kallon me za a yi za a yi wannan busar kaho tsakanin ta farko da ta biyu akwai zamani bayan an yi ta biyun shine za a shiga cikin al'amuran tashin kiyama wanda akan su ne zamu maida hankali wanda da shine zamu dauki darusan firgicin ranar kiyama wanda shine ake ce ahwalul kiyama abubuwan da za a yi a tashin kiyama suna da yawa amma abubuwa na matakan da suka fi kawo firgici sune waɗanda zamu maida hankali akan su abu na farko shine bayan an yi busar kaho abubuwan da ka sani na rayuwa na wannan kauni za su rikice a ranar duniya da ma wajen duniya za su shiga wani yanayin da ba su taba shiga irin sa ba Allah ya halice su ya daidaita su sammai da kasai kuma Allah madaukakin sarki ya tsara komi fa qaddarahu taqdira rana tana tashi daga wuri kaza ta fadi a wuri kaza za ta rinka zagaye a kowane awa 24 wata ma tana yin wannan tana zagayanta a cikin kowane kwanaki 30 ko 29 taurari ana ganin su a cikin dare waɗansu suna bayyana waɗansu ba sa bayyana ana yin ruwa lokacin damuna ana ɗauke ruwa lokacin rani ana sanyi ana zafi irin waɗannan abubuwa da ka sani na canjin halitta za su tsaya cak komi zai dakata a ranar ne al'amura na sama za su rikice su ruso ƙasa sannan ita kuma ƙasa za ta canza daga yadda take Allah ya bamu labari ɗaya daga cikin abubuwan da za su firgita mai gani shine abubuwan da za su faru da sama da ƙasa to amma kafin wannan mu sani cewa bayan an yi busar kaho ta mutuwa Allah madaukakin sarki a lokacin ne zai yi tambaya yace aina mulukul ard ina ku sarakuna masu kasaita masu mulki na ban kasa aina aljabbarun ina kuke masu fada aji masu juya al'amura masu sawa a yi dole aina almutakabbirun ina ku masu isa masu jin kai masu girman kai masu dagawa saboda abin da ke hannunku ina kuke yau ku yi magana mana ku tanka Allah madaukakin sarki nan ne zai ce limanil mulkul yau waye yake da mulki a yau ba wanda zai amsa sai Allah ne zai amsa wa kansa lillahil wahidil qahhar sai Allah madaukakin sarki da ganin daman sa sai ya ce mutane su tashi kafin ayi wannan tashin Allah zai sa ƙasa ta girgiza ƙasa za ta yi jijjiga wanda a lokacin da za ta yi jijjigan ne abubuwan da suka ɓuya a can ƙarƙashin ƙasa za su fito abubuwan da suke da nauyi za su tashi abubuwan da suke kafe za a tumɓuko su shine ma'anar idza zulzilatil ardu zilzalaha ita ce girgizar farko inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim Allah ya ce babban al'amari ne wannan girgizar da za a yi a ranar tashin kiyama girgizan kasan nan za a yi ta ne saboda kasa ta amayo abin da yake cikin ta wa akhrajatil ardu asqalaha abubuwan da suke cikin ta na duwatsu da aka kafa su can ciki za ta fito da su bishiyoyi da tsirrai za a tumbuke su tuddai da kuma wato inda yake da lungu da sako da hawa da gangara duk za a jijjiga shi sai zama dukkan abin da da a cikin kasa yake zai fito waje saboda Allah madaukakin sarki a ranar yana so ne ya daidaita kasa kuma ya miƙe ta wannan kasar tamu a yanzu tana da shape din kwallo ne don haka ba a miƙe take ba a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai miƙe kasa a wannan yanzu yadda muke zaune sai Allah ya ciccika duwatsu saboda an tamida bikum saboda yadda take dunkule idan aka bar mutane to za ta rinka tangal-tangal da su amma sai zama duwatsun su suka rike kasa sai ta tsaya ba ta wannan tangal-tangal din to a wancan lokacin za ta yi wannan tangal-tangal din su kansu abubuwan da aka dora a kanta domin su rike ta su ma za su yi tangal-tangal din shine وتسير الجبال سيرا شيني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ألوكا شند ذا نكي كسا ذا أسا أجيجيك أسابني سيدو متى نند سكي جكي سيسو فيتو سوى دا دك أبن ذا أيوة أسار أي أكاين إدن سو أبو بوان دا متى نسكي غني أبايان أسا منيا منيا كمرتو دا غنغاني kamar duwatsu da bishiyoyi kamar koguna da tekuna akan idanun mutane za su ga abun mamakin da zai faru da su waɗannan duwatsun da kake ganin su manya manya wal jibala arsaha Allah madaukakin sarki zai sa a tumbuke su daga cikin ƙasa sannan kuma Allah zai sa a dake su sai su nike shine wa bussatil jibalu bassa sai a sheke su وتكون الجبال كثيبا مهيلا duwatsu da da kake ganin su wato kana ganin su da karfin nan sai sun zama kamar yashi wanda in aka tiba wanda yake bi iska tana daukawa haka za su zama bayan Allah ya nike su to sai Allah madaukakin sarki ya sa sai su fara tashi shine watasirul jibalu sayra wa taral jibala tahsabuha jamidatan وهي تمر مر السحاب ذاك ذا سن تاشي سنة تفيا كمر يدا كي غنين جرجيجي دغا جماري كي تفيا ان سنة تفيا ذاك ذا سو وتكون الجبال كالعهن كي كاتشي غاشي ني تاشي اسكا تتوكا كي تفيا كالعهن المنفوش حكا ذاك غا ينا تفيا هريا نركي كدين غنين سا وانا نوروا كما دا كي غني اتكي رافنا دا كوغنا wanda kogi kogi da ake da su a wannan duniyar sun fi inda ƙasa take da yawa da duwa sun duka su suka ci sama da 70% din fadin duniya gaba daya amma dukkan su kogin nan Allah zai fasa su shine ma'anan wa idal biharu fujjirat sai Allah ya fasa su a kukkugo da su sai su hadu da juna gaba daya a wuri guda gaba ɗayan su kuma wa idal jibalu wa idal biharu sujjirat sai abun ka musu wuta kana ji kana ganin kogi kuma kaga ya kama da wuta haka za su kone tatas sai zama babu wani ruwa don haka wuraren da ruwan aka daga da wuraren da aka tumbuke itatuwa da wuraren da aka rusa gine-gine da wuraren da aka ciro abubuwa ai zai sa akwai ramuka akwai tudu akwai gangare to a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai sanya kasa sai a miƙe ta wannan miƙewar da za a yi shine Allah zai sa ta zama fa yadaruha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta yanda za ta zama ba tudu ba gangare ba hawa da sauka kuma sai a miƙe idan dunan mutane sai su rinka hango komi a wannan duniyar yanzu saboda yadda shape din duniya yake in ka kalla baka iya hango zuwa karshe saboda ba fili bane duniyar zuwa karshe to amma a lokacin za a maida kasa ta zama fili guda daya wannan shine abin da za a yi da kasa da abubuwan da suke kanta bayan an yi wannan Allah madaukakin sarki zai sa a koro mutane da suka fito daga cikin kaburburan nan يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر su kuma mutane za su zama kamar yadda kake ganin fari idan ka dake su idan ka daki itaci yadda suke kai za su tashi su watsa kowa yayin nan kowa yayin can ba wanda yake gani ina inda dan uwansa yake haka mutane za su zama a wannan lokacin ne mutane za su fito wannan yayi gabas wannan yayi yamma su har gitse da juna ana gauruwa da juna ana gauran juna ana har gitse to kowa bai san inda zai je ba yauma yad'u da'i ila shay'in nukum sai Allah ya sa wani yayi kira ya ce kai tanan za ku zo muhti'ina ila da' to sai su tafi ta inda ake yin kira wannan kiran za a tara mutane ne zuwa al-mahshar shine filin farfajiyar da za a yi tashin kiyama wannan al-mahshar wani fili ne da Allah madaukakin sarki shine ya san hakikanin tabbas a ina yake shin fili ne bisham kamar yadda wadansu malamai suka ce ko kuma wannan kasar da muke kai ne za a kwashe komi idan ta zama ka'an safsafan sai a ce ayi a wurin a wata tsakiyar wani wuri da Allah zai kai mutane ko kuma a'a yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard za a kwashe kasar ne sai a kawo wata sabuwa wanda ba wannan ba sai a tsora mutane akai anan ne za a yi wannan wurin dai fa idza hum bisahira sunan wurin kenan as-sahira wato farfajiya mutane za su zo su taro a wurin kuma Allah madaukakin sarki zai sa mutane su fito safu safu ne jama'a jama'a Allah zai jera mutane amma lokacin da suka fara zuwa za su zo a hargitse ba a yi safu ba kuma ba a ware tawaga tawaga jama'a jama'a ba mutane suna cikin wannan hargitsin ne idan sun iso daidai filin sai Allah ya ce waqtifuhum ku tsayi da su innahum mas'ulun ku tsayi da su anan ne za a yi musu tambaya idan aka tsaya aka taro a wurin to shine sai a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun masu laifi su ware saboda a daina hargitsuwa tsakanin mutanen kirki da mutanen banza mutanen banza su ware ba mutanen kirkin ne za a ce su ware ba su su tsaya a inda suke amma a ja mutanen banza su koma gefe shine ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar kiyama in an zo daidai wannan wurin Allah zai kira annabi Adam ya ce ya Adam annabi Adam ya ansa ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika sai Allah ya ce akhrij ba'san minan nar ka fitar da yan wuta su koma gefe annabi Adam ya ce nawa za a cire Allah ya ce cikin kowane mutum 1000 a cire 999 yan wuta ne a bar mutum dai 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 a cikin 1000 a wannan wurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin ne tsananin firgicin wannan abin da Allah ya faɗa da za a fara warewa saboda kowa yana tunanin tayi yana cikin wadanda za a cire sai kaga lokacin yawman yaj'alul wildana shiba sai kaga dan karamin yaro yayi furfura sai kaga dan karamin yaro wanda da shi bai ma taba laifi ba amma daukan alƙalami a kansa ba ya rikice to ina ga wanda aka dauki alƙalami a kansa ina ga wanda ya samu dogon lokaci har Allah ya ce da shi awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nadhir saboda haka sai ai ta warewa ai ta warewa a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nan ne za a yauma tarawna hatta dhalu kullu murdi'atin amma arba'at zaka ga uwa da dan jaririnta da ta haifa tana shayarwa amma za ta yi wurji da shi wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wanda ta mutu da tana da ciki ta zo da cikin cikin yana ciki amma a lokacin tsananin firgici zai sa shi ma yana jin tsoro da haka zai fito ba tare da ya sani ba ita ma za ta fitar da shi bata sani ba bata tsaya ta dube shi ta ga wane ne ba shi ma zai gudu yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi kenan don haka dan jariri ya gudu dan cikin ciki ma ya gudu ballantana babba shi kuma ina zai je to ana cikin wannan hargitsi ne sai Allah madaukakin sarki yace dukkan mutane za su fito kuma Allah madaukakin sarki bayan ya tara su an fara warewa wannan warewar da za a yi za a ware mutanen banza gefe amma mutanen gefe mutanen banzan ma kowa da irin jama'ar su waɗanda suka yi bauta ta gumaka za su bi layin ƴan bautar gunki waɗanda suka bauta wa cross kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar kristoci za su bi cross waɗanda suka bauta wa rana za su bi bangaren bautar rana waɗanda suka bauta wa kowane abu cikin halittu za su koma iya inda ya dace da su shine watara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha dukkan mutane in suka je bangaren inda nasu yake sai su gurfana sai su kneel down ana jiran mai Allah zai ce to su kuma mu'minai suna gefe an ware an cire daga cikin mutanen banza a ciki to su ma mu'minan sai a raba mutane akan tuta tuta ɗan annabi wane jama'ar annabi wane jama'ar annabi wane za a yi tsari ne mai kyau shine sahu sahun da ake nufi sai ya zama ba wai sahu ne na wane yana gaba wane yana baya ba a'a sahu da na layin ɗan wane da tawagar su wane da jama'ar wane saboda in aka zo li faslil qada saboda yayin saukin yanda za a yi hukunci kai da ganin mutanen da suke tare da kai ka san su waye irin naka don aka taru aka cakudu kuma a fili guda daya to sai akan gidon mutane za a yi abubuwan da mutane za su rinka gani na sama a lokacin ne mutane za su rinka ganin idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu sujirat a lokacin ne mutane za su ga rana za su ga inda za a nade ta wa jumi'a ash-shamsu wal qamar a kawo wata a hada su a wuri guda da tura da Allah ya raba su ba su taba haduwa ba la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar an tudrikal qamar a ranar sai Allah ya hada su wannan watar za a cire hasken ta wa kasafal qamar kafin sai Allah ya hada su da rana sai a cire hasken nata idan aka yi wannan taurari kuma waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba da dukkan galaxies din nan da stars din da suke cikin galaxies din za su rinka fadowa shine idan nujumun kadarat za su rinka fadowa a kan gidan mutane suna gani sannan dukkan abubuwan da suke sama sun ruso sai a bar sai ita saman to ita ma saman mutane suna gani idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat sai ta tsage wa futtihat as-sama'u fa kanat abwaba a faffasa ta a tsatsaga ta sai ta zama kofofi kuma mutane suna gani wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila sai mutane su ga mala'iku suna ta saukowa mala'ikun da suke sama ta daya su fito mala'ikun da suke sama ta biyu su sauko haka za a yi tayi sai sun gama saukowa a cikin wannan lokacin wannan tsayuwar yana ɗaya daga cikin lokacin da yafi kowanne firgici a tashin kiyama shine yawma yaqumun nasu li rabbil alamin za a yi tsayuwa ana jira kafin Allah ya ce wa mutane komi shekara 40 idan yanzu akwai dan shekara 40 anan ina so ka auna kace daga ranar da aka haife shi idan an haife shi ne a 1986 kenan to tun daga ranar har zuwa yau a ce mutum yana tsaye kuma tsirara kuma loba kuma yana rikice kuma bai san me za a yi ba kuma ba ruwansa da kowa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa ta kansa yake yi a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki bai ce wa mutane kowa ba komai ba ko bai sauko ba a wannan lokacin ne masu laifi waɗanda suke cikin group din ƴan laifi za su fara yin gumi saboda wannan ranar da kaji an ce idan shamsu kuwirat an cire hasken ta saboda a duhu ake so a bar masu laifi amma an bar zafin ta ba a taba shi ba lokacin ba a jefa su a cikin wuta ba sai a ce rana ta matso kusa da kawunan mutane sai ta zo gurgudun mil daya mafi tsayin takadirin mil shine a ce mile da kake kirgawa wannan ranar tamu ina so ka auna idan ana tsananin zafin rana karfe 12 ko karfe 1 yaya kake ji amma tsakanin mu da rana daga nan zuwa ka isa inda rana take kilomita miliyan 150 ne za a matso da ita sai ta zama mil daya ta yuma mil din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi yana nufin gurgudon tsayin abin matayin tozali ne haka barwayacin hadisin yace ban sani ba wani irin mil manzon Allah yake nufi ka bar shi akan mil irin na distance interview a ce abunda yake nesa da kai da mil dubu da mil miliyan 95 million miles ne away from the sun yanzu mu muke amma ka ji zafin da kake ji idan ana lokacin tsananin zafira to sai a matso da ita zama 1 mile away sannan idan ta matso din nan babu wanda yake cikin inuwa sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sa shi a cikin inuwa saboda gara nan kusa wata irin inuwa zaka shiga waɗanda Allah ya ga dama ne kada zai sa su a cikin inuwa amma duk sauran suna cikin tsananin zafi a wannan zafin ranan ne mutane za su zama gurgudun imanin su ko gurgudun fajircin su akwai mutanen da rana saboda dadewa a tsaye da yanda mutane suke in an yi cinkoso ana gogayya da juna da yanda ranar take da zafi da kuma yadda aka matso da jahannama to sai zama wurin gaba ɗaya ya dauki zafi mai tsanani yanda zai sa mutum yana fitar da gumi da kuma firgicin tsoro mutum ko ana AC in yaji tsoro zaka ga yana fitar da gumi to ballantana ana cikin tsanani na tsoro bai san yaya za a yi ba shi da daya ya fito kamar fara yayi ta can an ce ya zo nan ya zo ya tsaya a nan ya ji ta ko ta ina an tare shi ba inda za a yi iskar numfashi ga rana a kusa gashi kuma yubta yawma idin bi jahannam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a matso da jahannama laha 70,000 zimam tana da radama wanda aka jajjata da shi guda 70,000 ma a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha kowane linzami daya akwai mala'ika 70,000 suna rike da shi don haka mala'iku biliyan 4 da miliyan 900 sune waɗanda za su jawo ta mala'ikun Allah ba fadan adam ba karfin mala'ika amma saboda girman wutan jahannama waje a yawma idin bi jahannam za a matso da shi a ce ba a can rami za ake so ta ci gaba da zama ta matso saboda mutane su ganta kuma kowa daga cikin waɗanda ya cancanta ya ganta sai ya ganta shine wara al-mujrimuna na shine summa latarawunnaha aina al-yaqin tabbas sai kun ganta wallahi Allah sai da ya rantsa yace wallahi sai kun ga jahannama to ga zafin ta a kusa da mutane ga kuma zafin rana a kusa da kai ga kuma tsananin yanda taro ya cika dukkan mutanen duniya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada kowa yana nan sannan ga mala'iku kuma su ma sun zo an cika a cikin taron sannan kuma ga tsananin tsoron da mutum yake ji to wannan lokacin shine mutane za su tsaya su yi wannan shekarun suna tsaye ba tabbas wani guminsa ya kai masa zuwa wurin alola wani guminsa ya kai zuwa kauri wani guminsa gwiwa wani guminsa kunkumi wani guminsa haƙarƙari wani guminsa zuwa bakinsa ko wuyarsa wani guminsa ya kai daidai rabin kunnensa yana iyo a ciki yana kokarin dagawa don ya rika ganin me ake yi la ilaha illallah shin wannan gumin nasa ne da ya fito daga jikinsa ko kuma gumin masu laifi ɗan uwansa ne gumin ya cika a wurin sai zama kamar kogin gumi ne ake ciki sai dai gurgurdun wani yana ta gangare sai ya zama gumin sa kadan wani yana ta tudu shi kuma gumin sa yana da yawa kowa gurgurdun yadda gumin yake malamai sun yi sabani wani gumi ne naka kai kadai shine zai yi taro haka ko kuma na jama'a ne da ya taro a cikin layin group din ku na masu laifi to haka mutane za su kasance ana cikin wannan ne sai mutane su yi shawara cewa ya kamata fa a nemi ceto a wurin Allah ya zo a yi hisabi kowa ya san ina zai je tunda aka tashi ba a san me ake ciki ba kuma a wannan lokacin da aka zo wa khashatil aswatu lirrahman kowa ya shi ana jiran Allah ba abin da kake ji illa hamsa sai dai tafiya shi ma daga bayan aka zo aka tsaya tak ka daina jin komi a wannan lokacin mutane suna shiru shakhisatun absaruhum kowa ya kura ido yayi haka ana ta jira ta ina ne kuma wala ya tasa'alun baka yi saka cewa na gefen ka wai yaya shi ma bai sani ba kana kuma ma jin tsoron kai masa magana khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla a wannan lokacin kuma mutane sun caccanje kala ba irin yadda ka saba ganin dan adam anan ba wadansu wujuhun yawma idin khashi'a akwai waɗanda zaka ga fuskokin su yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh idan ka ga waɗansu fuskokin zaka ga fuskar sa baƙaƙin wa nahshuru almujrimina yawma idin zurqa idonsa kuma ya zama kamar ruwan bula haka zai tashi waɗansu kuma wa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira waɗansu kuma fuskokin su masu haske yawma tabyaddu wujuh a wannan yanayin ne mutane za su nemi waye zai iya magana da Allah to sai mutane su yi kukan kura su ce ya kamata fa a nemi wanda zai je yayi magana da Ubangiji sai mutane su yi shawarar cewa ya kamata a tashi dungurungum aje a samu annabi Adam shine farkon wanda Allah ya halitta kuma shine wanda yau Allah ya fara yi masa magana yace da shi a ware dan wuta shine kuma wanda Allah ya halice shi da hannunsa haka wanda yana da alfarmar da zai iya yi wa Allah magana duk wanda yazo duniya ya zo ne bayan shi ya zo haka ya kamata baban mu shi zai je yi magana a madadin ƴaƴansa sai a je dungurungum a samu annabi Adam ya Adam kai ne kaza su ga masa wannan titles din kuma ya san lalle yana da titles din ka je ka roka mana Allah mana a zo ayi hisabi ba ko mu fita daga cikin halin da muke ciki ba mu san yanayin da muke ciki annabi Adam ya ce wallahi bazan iya ba ayyaukan nafsi ni mata kaina nake sai ce bari in gaya muku satar amsa ko za ku je ku samu annabi Nuhu tayi shi zai iya aje a samu annabi Nuhu shi ma a ga masa titles din sa kuma wanda da gaske ne kai ne farkon wanda Allah ya tayar da kai a matsayin manzo kai ne wanda kai gogormaya da mutanenka kai wa'azi shekara 950 kana abu daya baka gajiya ba kai ne wanda dukkan waɗanda suka zo daga baya sai dai su bi layin ka baje Allah durriyatahu humul baqin don haka kaje kai magana wa Allah yace shi ma ba zai iya ba Annabi Ibrahim Annabi Musa alaihi salam Annabi Isa alaihi salam sai karshe bisa ga shawarar Annabi Isa alaihi salam sai mutane su je wurin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a je a same shi a gaya masa titles din sa a wannan lokacin ne Allah zai bashi dama sai ce ana laha wannan kan dama Allah ya ce mun asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah madaukakin sarki ya ce zai bani wata dama ta musamman da wani matsayi wanda ba zai ba kowa ba haka ina ji cewa wannan shine matsayi don haka zan je in gwada baya da damar da in yaje gaban Allah zai ce ayi kaza saboda wal amru wal mulku wal amru yawma idhin lillah Allah ya rike komai a hannunsa kowa ma idan ya je gaban sa zai rishina ne
ba wanda zai iya magana sai Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amma wallahi shi ma in yaje cikin ladabi da girmamawa zai yi magana cikin risinawa da ta'zim da cikakkiyar ubudiyya, sai ya dora goshinsa a ƙasa yace sai nayi wa Allah kirarin da ba a taba yi masa irin sa ba, yace ni ma ban iya ba, Allah ne zai koya mun abin da zan gaya masa. Idan Allah ya so ka sai ya gaya maka abin da zaka faɗa masa sai ya yarda. Kamar yadda da yazo ya yafe wa Annabi Adam sai ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimat. Haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomin Allah ne zai koya masa. Saboda in ba waɗannan kalmomi aka faɗa ba Allah ba zai saurari kowa ba. Shi kuma Allah ya taskace kalmomin ba wanda zai faɗe su sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zai yi wa Allah kirari. Zai yi wa Allah yabo. Zai yi wa Allah kalmomi na girmamawa da ladabi. Saboda ya san wane ne Allah kuma ya san menene matsayin Allah. Kuma Allah ya duba zuciyarsa ya san babu wani mai irin wannan zuciyar. Kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yace inna Allah tala'a ala qulubil bashar fawajada anna azka qalbin qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fastafa. Haka wannan matsayin nasa shi yasa kadai zai iya magana. Idan ya gama sai Allah ya ce dashi daga kanka sal tu'ta washfa tushaffa, tambayi abin da kake so za a baka, ceto kake so to tambayi ceton. Allah ya gama tsara yadda za a yi, ba wai tunda lokacin ai bai tambaya ba, yana girmama Allah ne. Lokacin yana masa zikiri ne irin na du'a wa ibada. Haka bayan ya gama sai a ce to yanzu kai tambayar, ba a bashi damar ba zai yi tambayar ba sai an bashi dama. To sai ce ya Ubangiji al'umma suna jiran ka kai musu hisabi. Sai Allah ya ce to na amsa za a yi. Wannan yana ɗaya daga cikin mawaqit na falala da Allah ya bawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin wanda bai bawa kowane annabi ba. A cikin lokacin da ake cikin taron wannan shekara 40 din da za a yi a cikin gumi da tsananin zafin ranar nan, kishuwa zai dadu mutane. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai bashi dama al'ummar sa za su sha ruwa. Shi yasa malamai suka ce wurudul haud na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu za a yi, ɗaya a cikin arasatul qiyama, ɗaya kuma in an zo shiga aljanna wanda za a ci al-kautar. Haka idan kishi ruwa yayi tsanani zafin rana yayi yawa, duk da cewa da yawa daga cikin al'ummar sa suna cikin inuwa amma suna jin kishi ruwa kuma an dade ana tsaye, su ma tare da su za a yi wannan tsayuwar. To amma tsananin jin wahalar kafirai ne za su fi. Shi yasa Allah yake fadhalika yawma idhin yawmun atirun 'alal kafirin ghayru yasir. Kaga mafhumin sa ga mu'minai zai zama da sauki kenan. Sune waɗanda la yahzunuhumul fadha'ul akbar. Tsananin firgicin nan su ba zai daga musu hankali ba. To amma Allah ne ya sani ina ciki kai kana ciki, Allah ne ya sani. Ba wani mutum da yake da tabbacin a yanzu shi yaya zai kasance a wannan ranar, kamar yadda ba wanda ya san a wani hanyar zai mutu. A wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka zo shan wannan tabcin shine wanda waɗanda suka yi watsi da sunnarsa za su zo akan za su sha, sai mala'iku suna koransu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai jama'ata ne. Sai Allah sai a ce masa waɗannan baka san me suka yi ba bayan ka, sun canza abin da ka bari. Sai Annabi ya ce a kore su, to su ba za su sha wannan ruwan ba. Zaka za su zauna a cikin wannan zafin da tsananin da firgicin, su kan waɗannan yahzunuhumul fazaul akbar. Ido ce su ma al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma su yan kawo canji ne, su yan bid'a ne, su mabarnata ne. Su ba su tsaya akan tafarkin sa zalla ba, ba su tsaya akan sunnar sa dodar ba, suna hade-hade da hadin gambiza, akwai shi akwai wani ma. To wani kuma lokacin shi ma yana cikin dan wakashatil aswatul rahman, shi ma baya cewa kami la yatakallamun illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba. To a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya yadda cewa zai yi hisabi a lokacin ne za a yi waja a rabbuka wal malaku saffan saffa. a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai zo da kansa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur Allah madaukakin sarki zai sauko zuwa wannan mahshar zuwa arasatul qiyama sai ya sauko zuwa kursiyinsa daga al'arshinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a wannan lokacin ne sai ai tabayurus suhuf sai ai wad'ul kitab tunda Allah madaukakin sarki ya zo mala'iku duka sun zo za a fara to aiki yanzu za a fara sai a fara jefa takaddun mutane kowa a fara jefa takaddu kowa ya cafke takaddus kowa ya cafke takardarsa kuma takaddun nan zasu zo a lokaci guda ne kuma kowace takarda kamar yadda mala'ika da aka aiko shi ya dauki ranka bai yi kuskure ya ji ya dauki wani ba hakan aka aiko da takardarka ba za ka karbi takardar kowa ba sai taka kowa zai karbi takardarsa fa amma man oce kitabahu bi yamini wannan kan fa saufa yuhasabu hisaban yasira kaga ba ayi hisabin ba kenan sai sa aka ce tatayurus suhuf wanda ya karbi tasa takardar to wannan hisabin sa akwai alaman zai zo da sauki wa amma man utiya kitabahu bishimali wanda za a bashi ta hagu wara a zaharihi da wanda za a bashi ta bayansa za a juya kansa a kula hannunsa ta baya sai a bashi kuma a juya kansa a ce ya gani ta can sai Allah madaukakin sarki sai ya fara hisabi sai a kawo littafin da ke kunshe da record din ayyukan mutane gaba daya wanda daga ciki ne aka kokkofi na aikin kowa shine wudu alkitab sai Allah ya kawo shine wa indahu ummul kitab to wannan littafin wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudu alkitab lokacin da Allah zai sauko da duk ana cikin duhu ne sai kasa sai ta dauki haske tunda mun ce idan shamsu kuwirat an cire wa rana haskenta ana cikin duhu ne fa do ake wannan abu ka san kuma dan adam ya fi tsoro a cikin duhu sama da in akwai an alamar haske baya ganin komi amma yana jin abin tsoro kuma an hana shi magana saboda kowa lalube yake yi to sai kasa sai ta dauki haske a lokacin to waɗansu suka ce a daidai wannan lokacin ne za a canza kasa shine yawma tubaddalu al-ardu ghayla al-ard shine nana Aisha tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ina za a ajiye mutane tunda za a kwashe kasa a canza wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala sira akan sira idza a tura su tunda sira ba kasa bane sai a canza kasa sai a dawo da su wurin wadansu malamai kuma suka ce a wannan kasar dai tubaddalu al-ardu ay tubaddalu suratan wa halan wa hay'atan ba wai tubaddalu fi zatiha ba ba ita ce za a cire a kawo ta ba ita din ce za a canza mata sai a cire dattin da yake kanta a kokkwashi duk abin da mutane suka ajiye na saboda yanzu za a fara hisabi sai wurin ya zama fili tarwal to wannan shine za a yi wa wannan kasar da muke kai sai ta zama ta dace da a fara hisabi waɗansu kuma suka ce za a ɗauko ƙasa ta bakwai ne sai a juya ƙasar sai a ɗauko ta ƙasa sai ta koma ta sama sai zama a kanta ne za a ɗora mutane Allahu a'lam kai dai tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahar sai kowa ya fito fili yanzu ana ganin kowa yanzu an hasta kowa ya ga kowa to nan ne yanzu za a fara hisabi don aka kawo wannan littafi sai a fara wa mutane kididdiga abin da yake da firgici na gaba shine wa nadaul mawazin alqist yawm alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a sai a kawo mizani sai a kawo sikili wanda za a rika auna aiki saboda Allah madaukakin zai ya karki ya ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaw yau ba zalunci ko na misala zarratin ne yau sai an auna don haka sikilin da za a ajiye din yana da sharpness din da idan abin da aka kora gurgudun zarra ne sai ya motsa shine fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu idan sharri ne sai ya motsa sai ya nuna iya gurgudun takin sa babu wani ma'auni a wannan duniyar da yake iya auna koda a ce kwayar yanzu idan an bude taga kai kuma kana hango hasken da tagar ta yi sai kana gano su ɗan ƙananan abubuwa wanda kana hango zuwa man kace za ka sama ba za ka gansu ba inda za dora akan abu ba za ka gane nauyin sa ba to Allah yana da abin da zai iya auna wannan abu shine wannan da al-mawazin al-qist ne yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an ko dan wannan ne aikin ka za zo dora maka ina aikin ka sai ka kawo idan aka zo aunawa shin kai ne za a dauka kai da kai aikin a dora a kai shin littafin nan da aka baka wanda aka rubuta ayyukan ka shi za a dora a kai shin ayyukan ne za a maida su tangible sai su zama kamar yadda ake maida abu mai nauyi sai a dora wanne ne ɗaya daga ciki ko wani ɗaya daga ciki wadansu malamai sun faɗa Allahu a'lam wadansu suka ce duka ne za a yi wani in yazo shi awan sa wa shi da kansa za a yi shi kansa za a dora wani in aka zo za a dora takaddun sa ne wani kuma aka zo aikin ne za a maida su kamar yadda kake ganin abin da kake tabawa kuma kake ji sai a dora akai faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum wanda nasa suka yi nauyi ya tsira fa huwa fi 'ayshatin radiya wanda nasa suka yi sako sako babu aikin alheri da za a dora akai fa ummuhu hawiya in aka gama wannan awon a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin lokaci mafi firgici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana ɗaya daga cikin wuraren da ko annabawa ma a lokacin kansu suka sani in aka zo auna aiki saboda lokacin mutum ya samu concentration yana jira yayin result din zai fito me zai gani za a mantar da kai komai a lokacin ba abinda mutum yake tunawa sai ayyukan da yayi yawma idin ya tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra to a wannan lokacin an gama da maganar awu to sai a raba wa kowa sakamakon sa lokacin da ake kirga wannan shine al-hisab a lokacin da za a zo a dora suke ne akwai al'ard shine a bijiro da mutum sai a yi magana da shi wannan shine al'ard sai a kawo ka sai zama lokacinka ne yanzu da Allah ya ware maka zai yi magana da kai wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku duniya sai Allah ya yi magana da kowanne mutum daya kuma idan Allah ya zo magana da shi shi zai yi da shi directly laysa bainahu wa bainahu tarjuma Allah ba zai sa wanda zai rinka fassara maka ba zaka ji maganar Allah kuma zaka fahimta kuma zaka amsa to idan aka zo yin wannan mutane sun kasu kashi akwai wanda in aka zo za a masa har akwai wanda za a masa munakasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin na Aisha yace man nuqishal hisaba yawma idin uddi duk wanda aka masa munakasha duk wanda aka tsaya ana yi masa ana masa bincike keke da keke to wannan za a masa azaba sai na Aisha tace to ba Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da hisabi kuma mai sauki kuma ka ce duk wanda aka masa hisabi sai an yi masa azaba to wannan kuma an ce mai sauki ya zamu hada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a wannan hisabin bijirowa ne da gabatarwa da kuma tabbatar wa mutun laifin sa wancan kuma nasa na bin diddigi ne da keke da keke wannan za a gaya masa kai kaza ne sai mutum ya ce eh nayi wannan kuma za a yi masa examination ne da cross examination ai ka san suna da bambanci wannan za a karanta masa laifin sa ne a ce masa kai ne kai kaza sai ya ce eh ni ne kai ne kai kaza eh ni ne kai ne kai kaza ranan kaza eh ni ne ya Allah shi ba zai tsaya yana shi ba zai ba wa kowa ba zai bata lokacin sa ba kuma ya riga ya girmama Allah duk abin da aka faɗa ba zai musu ba to wannan sai an gama karanta masa shine sai Allah ya masa hisaban yasira amma kowa sai an masa wannan duk laifin da ka taba yi sai Allah ya gaya maka shine fa yunabbihum bima kanu ya'malu to idan Allah ya zo gaya wa mutum idan mutumin kirki ne sai Allah ya bashi nutsuwa da ladabi duk abin da aka faɗa sai ya amsa amma idan mutum a nan duniya kangarare ne Allah ba zai bashi damar nutsuwa ba don haka in aka yi sai fara musu يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم sai mutum ya fara rantsuwa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya fara rantsuwa shi bai yi ba shi wallahi sharri aka masa shi Allah shi kaza kaza shi wallahi yana ta irin wannan abu to shine Allah ya ce waji abin nabiyina wa shuhada kace baka yi ba kace baka yi ba to sai Allah ya ce a kawo shaidu tabbatar masa to sai Allah ya sa a kawo shaidu in suka zo mutanen suka bayar suka ce eh yayi eh yayi eh yayi sai mutun ya ce ah ni shari'a aka bu sai Allah ya ce al-yawma naftin wa la aqwahi kai da hannunka ka ce baka yi ba sai a ce to ai wannan bakin shine kake da zakin baki da shi sai a rufe bakin wato kallimuna aidihim sai hannu ya fara fada amma mutun yana ji da kansa da mutum yana so a ce daga wannan magana tasa za ta kare zai samu ya wuce ni ya dauka a nan duniya yadda yake yaudara sai dauka a can ma zai iya yaudara wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum Allah madaukakin sarki yace a wannan ranar hatta idza ja'u shahida alaihim sam'ukum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun to sai mutum ya ga wannan wani irin abun kunya ne wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ai magana ta kare kuma yanzu mun yi musu da mala'iku mun yi musu da mutane mun ce duba mu yi wa yanzu kai ma haka zaka bu kai da muke tare lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay to haka yanzu anan kan magana ta kare an yanke masa hanzari kenan to sai mutum ya shaida shine wa shahidu ala anfusihim yanzu kan sai ya shaida wa kansa cewa lalle kafirci yayi saboda Allah yana da adalcin da ba zai kona ka ba sai ka tabbatar ka yi laifi kike sai an kama ka guilty kuma sai ka amsa guiltiness ɗinka da kanka to a wannan lokaci ne sai Allah ya ce ikra kitabaka karanta littafinka da kanka yanzu tun da yanzu kan ka ji an shaida to mutum ya gama sai a ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yanzu kai a ganin ka bai kamata a maka shi da kansa mutum zai ce adalcinka shine a kona ni to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki zai yi wajen hisabi idan aka gama hisabi aka ba wa kowa littafin sa to sai aje mataki na gaba shine yanzu ne za a wuce ina za a je inda an gama idan aka fara tafiya akwai ta hanya da ita kadai ce za a wuce aje inda za a je dama wurin tafiyar wuri biyu ne kadai fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir amma ba a tafiya sai an bi ta wata hanya wannan hanyar ita ce ɗaya daga cikin hanyar da yafi kowace hanya firgici ita ce as-sirat akan wutar jahannama asali wutar jahannama rami ne a wannan cikin ramin sai Allah ya sa a dora gada ina so ka auna a kwakwalwarka yaya fadin wuta take wutar da aka ce mala'ika 70,000 akan kowane linzami ɗaya guda 70,000 kenan mala'ika kusan biliyan 5 su suka kawo ta ya kake ji girman ta yake da fadinta to akwai gada kwaya ɗaya ba wanda zai je aljanna sai ya bi ta wannan hanya ba wanda zai shiga wuta sai ya hau kan wannan tulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan gadar ba gada bace da aka yi da karfe ba gada bace da aka yi da siminci ba gada bace da aka yi da kankare irin wanda ka sani gada ce da abinda Allah ya ga dama yayi da ita wanda take siriri kamar siririn gashi wanda take da kaifi kamar kaifin takobi sai aka dora akan gada duk wanda zai wuce aljanna sai ya bi ta wannan ya ishi dan adam shiga uku wannan ya ishi dan adam firgici na rantsa da Allah ubangijinmu ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman Allah ya ce wallahi sai kowa ya hauka wannan gudan ko kowa sai ya bi ta jahannaman da kuke ji din ko ka fada a ciki ko ka wuce amma a ce ba ruwanka da jahannama ko ta hanyar ta baka bi ba wallahi baka isa ba ko kai waye wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah zai nuna cewa shine rabbul alamin za a zo a cinkoso mutane su hau Al-Imam Al-Qurtubi a cikin At-Tazkira yace ya kai bawon Allah ka auna a kwakwalwarka yaya dan adam yake yi akan kasa ma idan yana cikin tsoro kace yayi tafiya baya iya tsayuwa yaya dan adam idan bai da nutsuwa ko yana cikin tsananin firgici ko a cikin duhu kace masa ya tafi yaya yake karkata yaya yake makyarkata ce haza ka kwatanta da mutumin da aka ce ta hanyar wutar jahannama zai wuce kuma ya ga wutar a ƙasa don Allah na so ka auna zurfin da yake idan da za a dora asalin gada mai kyau amma a ce kana saman bene ne sai a ce ka taka kuma kana hango motoci a ƙasa ya kake ji mutum zai ji tsoro ya kake tsammani idan ala ru'usil khalaiq sauran mutane duk suna nan ga wasu a gabanka ga wasu a bayanka kana ganin mutane waɗansu sarƙoƙi da waɗansu kugiyoyi suna ta jansu suna ta faduwa a gabanka mutane suna ta ihu wurin ya rikice ya rincaɓe an ce kai ma ka hau yace ya kake tsammani a wannan lokacin a ce maka ka hau kan abinda kaifinsa kamar kaifin takobi kuma ka taka da ƙafarka ka wuce yaya kake tsammani kana ganin waɗansu suna tafiya a ƙafa kana ganin waɗansu suna tafiya da jan gindi kana ganin waɗansu suna tafiya da rubda ciki suna ja suna crawling shi kansa gadar ya ishe ka kaifin wannan razor da za a hau kanta ya ishe ka ballantana kuma ga mala'iku zabaniyawa a gefe su kuma suna cafko mutane suna jefar da su suna cafkowa wani yana tafiya in aka gama shi aka karta saboda Allah ya sa ba zai fadi yanzu ba sai aka karta sai a tsinka wani wuri sai kaga ya fice shi yana ta kokari yana ta kamawa yana so yayi escape wani kuma sai ya je can kusa da karshe sai a samu a ja sai ya fadi kana ta gani suna faduwa kuma ga wutar kana hangota la ilaha illallah jama'a mun shiga uku wannan abin za a yi shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har annabawa ma ba sa iya cewa komi sai dai su rika ce Allahumma sallim sallim Allah ka mana da sauki Allah ka mana da sauki idan annabi cikin annabawa idan har Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zai zo hawa yace Allahumma sallim sallim yace da'wal anbiya yawma id addu'ar da annaba suke a wannan lokacin in an zo wanda kowa kansa ya sani su ma kawai cewa suke Allah ka bamu da sauki Allah ka bamu da sauki to sai mutum ya zo hayewa ne kafin ya gane shin zai haye da sauki ko ba zai haye da sauki ba amma wallahi duk wanda ya tsaya sai ya ji wannan tsoron ko shi waye saboda baka san wani iri zaka yi ba kuma Allah bai nuna list din waɗanda za su wuce gudun haske waɗanda za su wuce gudun doki waɗanda za su wuce gudun wane ne Allah bai nuna wa kowa yaya zai yi ba sai mutum ya tsaya shi ma a matsayin bawa sai dai kawai yanda Allah ya yi da shi babu wanda ya san wanda irin hayewa zai yi akan sirati wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin mawkifi na firgici ga ɗan adam a ranar kiyama kuma babu wata addu'a da za mu yi a ce Allah ya fasa wannan babu wani abin da za mu yi mai ibada da za a ce Allah zai ce ka kai ba za a yi da kai ba tunda Allah zai yi da annabawa kuma su ma suna cewa Allah ka kawo sauki in na tsaya me zan ce kai in ka tsaya ya za ka yi kuma wannan birgici ba za a fasa ba tunda Allah ya halicce ka wallahi Allah ba zai fasa ba sai ya yi wannan yadda nake magana yanzu kuna kallo na na rantsi da Ubangiji za ku tsaya a wurin kuna kallon siradi kuma lokacin yana zuwa innahum yarawnahu ba'ida kamar nesa ne wanda rafu qariba amma Allah ce kusa ne Allah ka rangwanta mana Allahumma sallim sallim waɗanda za su yi sa’ar wuce ba za su wuce, idan aka ji aka tsaya waɗanda suke gaba za su jira na baya, don Allah na so ka auna kwana nawa za a yi ana wannan kafin mutane su gama wucewa, shekara nawa za a yi. Idan ka hada daga farko zuwa nan fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, shekara 50,000 za a yi ana wannan harka. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, da kai za a fara kuma da kai za a gama. Kuma babu wani mawkifi da za a yi a ce za ka gudu, ko a ce ana yin abin sai daga baya a fargar da kai a ce gashi an gama a wuce. Tun da waɗanda suke batar da bayin Allah, tun da waɗanda suke yaudarar da waɗansu gharrahu fi dinihim ma kanu yaftarun, suke ce wa mutane abin cikin sauƙi ne, wani ma zai iya hanawa, wani ma zai kwashi mutane, wani ma zai kwashi waɗannan ƴan tatsuniya. Tun da waɗannan da suka canja koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan abin tsoron da annabawa suke jin tsoro, wani zai ɗauka kamar wasa ne. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, waɗannan ayoyi da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya san Allah gaskiya ne, ya san wannan ranar gaskiya ne, ya san wannan firgicin da gaskiya ne, wannan abun ne yasa ya fara furgura. Wallahi ba damuwar duniya ko rikicin ce bane yasa manzon Allah ya furgura ba. Hadisi ya tabbata cikin Sunan Tirmidhi wanda Albani ya inganta. Abubakar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shibta ya rasulullah, manzon Allah ka fara furgura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabat ni hud wa akhawatuha, suratul hud da yan uwanta, suratul waqi'a, amma yatasaalun wal mursalati urfa, idha samaa'un fatarat, idha shamsu kuwirat, yace waɗannan su suka sa na fara furfura. Ta yaya zan yi ba zan yi furfura tun daga nan duniya ba, bayan na san ga abinda za a yi da gaske. Yawman yaj'alul wildana shiba, ɗan ƙananan yara ma za su yi furfura, ni yanzu na zama dattijo ba zan yi furfura ba. Ya ba zan yi furfura ba. Ina ji a cikin suratu Hud Allah ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni fa minhum shaqiyyun wa sa'id, mutane kashi biyu ne, da mutanen banza da mutanen kirki, wanne ne kai baka sani ba. Ya ba zan yi furfura ba, ya ba zan yi furfura ba ranar da Allah ce idza waqa'atil waqi'a, idan mai aukuwa ta auku, khafidatur rabi'a, za ta dankufar da waɗansu, za ta daga waɗansu, ina cikin waɗanne. Ya ba zan yi furfura ba ka amma ya tasa'alun, bayan Allah ce kalla sayalamun, za su sani. Ya ba zan yi furfura ba bayan Allah ya ce idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, can ya ce alimat nafsun, wallahi za ku sani ma ahdarat, duk abin da ka zo da shi za ka sani. Ya ba zan yi furfura ba, mutum ya ɗauka wannan abun wasa ne. Duk wanda ya ɗauki addini da wasa zai gane cewa ranar addini ba ranar wasa ba ce. Ranar kiyama Allah ya kira ta da yawmuddin, ba abin da zai fitar da kai a ranar sai ranar addini kadai. Kuma duk abin da kai a baya da shi za a yi aiki, ba abin da ka zo da shi wai a ranar kace za ka yadda ba. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw katabat fi imaniha khaira, idan a baya baka yi ba a wannan ranar ba wani abin da zai iya komi, abin da kai a baya shine zai maka amfani a gaba. Sai an wuce tiraɗi, ɗan wuta su riga sun fada a cikin wuta, sun auka a cikinta. Nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, idan aka zo jansu za su shiga wuta ɗin, kama su za a riƙa yi a kifar da su a ƙasa. Fa kubbat wujuhuhum fi nnar, kafa kifa su za a yi ta cikta kansu, kuma za a rinka jansu ne da ƙasa. Kuma ka ga mutane suna tafiya upside down, ta kansa yake gugurawa. Haka za a rinka jawo mutane, yuhsharuna fi nnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, ka ɗanɗana ƙunar saqar ka ji, ta fuskar ka za ka ji. Kuma gurgurdun yadda ka tabbata akan addini, gurgurdun da zaka tabbata akan siradi, gurgurdun da ka rika rawar kafa addini, gurgurdun da zaka yi rawar kafa a can. Kuma gurgurdun yadda duniya ta shagaltar da kai akan lahira, gurgudu yadda zaka shagaltu ba zaka samu damar concentration ba da nutsuwa nutsuwarka akan addini da nutsuwarka akan lahira gurgudun nutsuwarka akan siradi wannan shine adalcin Allah kenan sai an gaba taruwa ne a kofar a tsakanin siradi tsakanin inda wuta take da inda aljanna take sai a tara mutane gaba daya to sai ayi hukunci na karshe tsakanin ɗan aljanna hatta ila hudibu wa lukku aurin da za a tsaya sai a ce wani ya taba taka wani ba a yi magana a can ba wani yayi kaza wani yayi kaza saboda ranar kiyama fa yawma idin yatazakkaru al-insan ko me ka gani sai ka tuna to kana tuna wani ya taba maka kaza gashi za ku shiga aljanna to sai ka rama shi ma sai an rama an gama komi da komi wa kowa to sai zama an maida mutane gaba ɗaya ihwanan shine wa naza'na ma fi sudurihim min ghil duk abin da ke cikin zuciyarka da akan wani yanzu sai ka daina ji da kana jin haushin wani ba waya maka komai bane to sai ayi abin da zai sa ba za ka sake jin haushin sa ba saboda ku shiga aljanna ala qalbi rajulin wahid sai zama kamar mutum ɗaya ne aka daddatsa zuciyarsa kamar yadda ba za ka ji haushin kanka ba ko ba za ka ji wa kanka hasada ba ka ba za ka ji wa wani ba to wannan ne zai sa kana ganin wani a sama a aljanna a sama da kai amma ba za ka ji haushi ba kana ganin wani yana ƙasa da kai ba za ka ji wani damuwa ba gashi dan uwanka ne gashi za ka iya ziyartar sa zai iya ziyartar ka amma matsayin ku daban-daban ne idan ba irin wannan zai zama a cikin aljanna akwai jin haushi da damuwa wanda yake sama sai rinka jin damuwa ya ba a dauko min wani ba wanda yake ƙasa sai rinka jin damuwa ya wani yafi ni to duk wannan shine an cire wa na za'ana ma fi sudurihim min zil to kafin a shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana farakukum ala al-hawd ni kuma zan tsaya in jira ku shine farkon wanda dama zai tsallaka sadi kuma dama ya ce ni da al'umma ka ni farkon wadanda Allah zai fara samu tsallaka don aka gama da al'umma sai aiwata al'ummar aiwata al'ummar haka za a yi har a gama duk ana tare to kowane annabi zai kwaci jama'ar sa shi zai raka su zuwa aljanna kuma kowane annabi yana da kogi a kofar aljanna wanda zai ba mutane su sha saboda dan gidi tafin kafin a shiga saboda wahalhalun da aka sha a baya kar a sake irin wannan wahalar kuma an zo shiga aljanna saboda kuma kowa ya samu refreshment don aka tsaya a wurin shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai rinka shayar da mutane ruwan sa na alkausara duk wanda yazo za a bashi ya sha duk wanda ya sha kuma ba zai sake jin shiwuwa ba ba zai sake jin yunwa ba ba zai sake jin damuwa ba yanzu ya zama fresh kamar ba a yi wahalhalun tashin kiyama ba saboda kar a shiga cikin aljanna mutane suna jigari jigari don an gaba shiryawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana awwalu man yatruku ala babil janna sai je kofar aljanna sai kwankwasa sai mala'ikun aljanna su ce wane ne ce ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce dama an ce kar mu bude sai ka zo amma an gaba shirya kobi shine ma'anan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kafin su zo samu an riga an bude kofar saboda manzon Allah ya riga su ya je ya kwankwasa da tana rufe ne amma tunda an bude idan suka zo sai samu a bude sai su rika shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi idan aka zo shiga aljanna in Allah ya sa da sunanka a ciki zaka gane gidanka sama da yanda kake gane gidanka a nan duniya in an tashi sallar juma'a an taba tashi daga juma'a kaman ta kaje gidan wani yace wallahi kai ka ce dama a nan kake zaune saboda ba wanda zai zama ba kauye a aljanna kana zuwa kai za a ga ka wuce ne direct sai dai mala'iku ɗan rakiya don aka shiga cikin aljannan kuma sai Allah ya hada mutane gaba daya nan kuma Allah ne da kansa shi kuma zai karbi bakoncin mutane a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe su a nan kuma sai Allah ya tara kowa har da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sa a kawo abin tabawa farkon abin da za a fawa bawa ɗan aljanna shine hantar wani kifi na cikin aljanna Allah shi ya san wannan yanda yake sai a ba mutane su yi taba kalashe kuma a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai yi wa mutane sallama sannan Allah ya bayyana sai mutane bayinsa su ganshi saboda sun bauta masa ba su taba ganin sa ba sun ji tsoron sa sai na rafa hukil gai ya ce zai yi kaza sai suka yarda suka yi imani ba saboda sun fi waɗancan hankali ba waɗancan ma suna da hankali amma lahum qulubun la ya'qiluna biha, su ba su yi amfani da nasu hankalin ba, su sai suka gaskata. Sai Allah ya ce ubangijin da kuka bayyana, kuka bishi, kuka masa wala'i, kuka kaunace shi, yau za ku ganci salamun qawlan min rabbir rahim. Sai Allah ya bayyana wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira, wadancan fa ba sai mun faɗa ba, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun, ba za su ga Allah ba tunda ba su bauta masa ba, sai dai su ga azabarsa. Kafirai duka sun tafi wuta, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, kafin a shigar da su sai an zo an gurfanar da su a gaban wuta duka. Waɗancan ana musu ana refreshment, ana yin reception, waɗannan kuma an ajiye su a gaban wuta gaba ɗaya sun kewaye ta, an sa su sun yi kneel down. Idan aka ajiye su a wannan wurin sai a buɗe wutan, sami'u laha shahikan wa hiya tafur, sai su ji ta tana tafasa, tana gurnani, tana ƙara, tana ƙaraji. To a nan ne za ka ji suna ihu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, ina ma a maida mu ya Allah, idan aka maida mu za mu canza, za mu canza. Sallah ce ƙarya suke yi, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Sallah ce ku jefa su, kowa ba zai bai fada da kansa ba sai an kama shi, kuduku ku tabce shi, fagulluku thumma aljahima sallu, ku jefa shi. Haka za a yi ta jefa su, ta jefa su, ta jefa su. To sai sun gama, to ina kuma munafikai ƴan tsaka tsakiya. Lokacin da ake layi za a sa kafirai a can baya, muminai suna can gaba, sai a sa munafikai a tsakiya. Daga muminai sun kare sai munafikai suna bin su. Idan aka zo tafiya din nan sai muminai su zo da haskensu, to sai sun wuce munafikai kuma sun zo, sai su ga an ɗauke wuta. Ashe da suna ganin hasken muminai ne, shine wannan innal ladina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, zaka ga yadda Allah zai musu, zai rama musu wannan yaudara. Ba sun yaudari Allah, sun yaudari muminai ba, sai su rika bi suna ta tafiya ƴan akwaso. Sai muminai sun gama wucewa sai su ga duhu, ta baya dama duhu ne na kafirai. Sai su ce unzuruna nattabisu min nur, ku jira mu mara mu tafi tare, mun daina ganin haske, ai kun tafi kuma kun bar mu. Filar ji uwara, sai su ce ai haske yana can baya, ku koma ku je ku ɗauko. Suna juyawa fadriba bainahum bisu, sai a sa katanga ta raba tsakanin inda muminai yake su kuma waɗannan munafukai, sai a jefa su, shine inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kuma in suka fara fadawa sai an kai su can karkashi, shine innal munafiqina fi darkil asfar, sune waɗanda suka ce sun yi imani na ƙarya. Jama'a wannan a takaice ne, shi yasa nace muku darasin wa'azi, wa'azi ne ba karatu karatu ba. Mun tsallake nasoshi da yawa, mun tsallake bayanai da yawa, amma dai abin da muke fata shine nasiha da gargaɗi akan firgicin kiyama ya shiga cikin jikinmu, ya ratsa kwakwalenmu, ya zauna a zuƙatanmu. Ko mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron wannan ranar. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un abu, ba abin da Allah ya ɓoye mana, ya ce abin da za a yi a ranar kiyama babban abu ne. Ya ce kuma ku ji tsoron wannan ranar, wa khashaw yawman la yajidu walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Kuma Allah ya ce wannan alƙawarin ba zai fasa ba, inna wa'adallahi haqq, ya ce a wannan duniyar ne ake iya mantawa da wancan ranar. Fala tamurannakum alhayatid dunya, ya ce abinda zai iya mantar da kai ga wannan shine shaytan, ya ja mana kunne a kansa. Wala yaghurrannakum billahi gharur, Allah maɗaukakin sarki ka amintar da mu yawmal faza'il akbar. Allah ka tsirar da mu a ranar da mutane za su kamu, Allah ka tsirar da mu a ranar da za ka yi azaba, Allah ka tsirar da mu daga azaba. Allah ka yi mana rahama, Allah ka yi mana gafara, kurakuranmu Allah ka yafe mana, Allah ka sauƙaƙa mana al'amuran mutuwa, ka sauƙaƙa mana al'amuran rayuwar barzakh, ka sauƙaƙa mana al'amuran tashin kiyama. Abin da muka yi daidai Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim.